sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an wuni lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub makirri ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 7 ga watan Nuwamba shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji tattaunawa da muka yi da Pius Ali, ba Amurke dan asalin kasar Ghana, wanda ke takara a majalisar wato birnin Portland na jihar Maine, wanda yake nema a zabe shi a karo na uku a zaben rabin wa'adi da ake za a gudanar gobe a nan Amurka. Mutanen jihar Jifa sun shiga cikin kunkin rayuwa sakamakon batsewar kogin Komadugu Yobe, lamarin da ya sanadin raba su da muhallansu da kuma rashin abinci. Kamar kowane daren ranar Litinin, yau ma muna dauke da rahoto na musamman akan yadda ake saka yara aikin kwadago a kasashe masu tasowa, wanda Sani Shaibu Wallumfashi zai gabatar. Bayan haka Murtala Faruku Sanyanna zai shigo da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Ministan harkokin wajen India Subramanyam Jaishankar ya fara ziyara a birnin Moscow a yau Litinin domin yin tattaunawa da ake sa ran za ta maida hankali akan batutuwan tattalin arziki da siyasa. Ziyarar ta kwanaki biyu ta ministan na India, inda zai gana da takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov da mataimakin Prime Ministan kasar kuma ministan harkokin cinikayya da masana'antu Denis Manturov, ita ce ta farko da wani babban jami'in India zai kai Rasha tun bayan da Moscow ta fara mamayar Ukraine a watan Fabrairu. Manazarta sun ce yayin da aka fi mayar da hankali akan matakin India mara tsauri game da mamayar Rasha a Ukraine da kuma ci gaba da sayan mai da kwal din Moscow mai arha, duk da takunkumin da kasashen yamma suka kakaba mata. Ita kuma New Delhi tana amfani da karfin ikonta bisa ga dadaddiyar alakarta da Moscow don jaddada buƙatar kawo ƙarshen tashin hankalin. Gabanin ziyarar da zai fara a yau Litinin, kakakin ma'aikatar harkokin wajen India Arindam Bakchi ya faɗawa manema labarai cewa a koda yaushe India tana jaddada buƙatar komawa hanyar diplomasiya da tattaunawa don warware rikici. Na tabbata cewa lalle ministan harkokin wajen kasar zai sake nana ta haka, a cewarsa a ranar Alhamis din da ta gabata. A yayin da masu kada kuri'a za su nufi rumfunan zabe gobe Talata a nan Amurka, ta yiwu masu masana'antun na'urorin kada kuri'a su fuskanci labaran da ba na gaskiya ba da nufin kawo cikas a sakamakon zaben. Jami'an Amurka ciki har da na hukumar kula da harkokin tsaron zabe da hukumar sa ido kan yanar gizo ta CISA na ci gaba da yin watsi da wasu zarge-zarge da ake yi. Sun lura da cewa da yawa daga cikin zarge-zargen sun yi shige da waɗanda aka yi watsi da su tun lokacin zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020. Wannan wani sako ne da fadar White House ta shana na tawa. Mun yi imanin cewa Amurkawa za su iya kuma ya kamata su fita rumfunan zabe ba tare da fargaba ba, sanin cewa an dauki duk matakan da suka dace don tabbatar da an yi zaben gaskiya da adalci, abinda John Kirby, shugaban hukumar tsaron NSC, ya fadawa manema labarai kenan ranar Juma'a da ta gabata. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin aka fara wani sabon zagayen tattaunawa tsakanin gwamnatin Habasha da wakilan yankin Tigray don tsara cikakken bayani game da yarjejeniyar tsagaita wuta ta dindindin da aka rattabawa hannu a makon da ya gabata a yakin da aka kwashi tsawon shekara biyu ana yi, wanda ake tunanin yayi sanadiyar kisan dabban mutane. Tattaunawar da ake yi a Kenya ta hada da kwamandojin soji na bangarorin biyu tare da jagororin wakilai daga bangaren siyasa. Batutuwan da ake sa ran za a tattauna a zaman sun hada da yadda za a sa ido akan yarjejeniyar da kuma dawo da hanyoyin kai agajin jinkai da ayyukan yau da kullum a yankin arewacin Tigray na Habasha, wanda aka katse su tsawon watanni. Wani jami'i da ke da masaniya akan tattaunawar da gwamnatin Kenya ta karbi bakuncin ta ya ce ana sa ran za a ci gaba da tattaunawar har zuwa ranar Laraba. Jami'in ya yi magana ne bisa sharaɗin a sa kai sunansa saboda ba a ba su izinin yin magana akan batun ba. An ba babban jami'in kula da wani jirgin ruwan aikin ceto na Jamus umarnin ya bar tashar jiragen ruwa ta Katania a jiya Lahadi bayan da aka bar bakin haure 144 da aka ceto su sauka daga cikin sa, amma wasu su 35 suka zauna a cikin jirgin. Shi ma babban jami'in jirgin ya ki tafiya. Kamfanin dillancin labaran AP ya bayar da rahoton cewa kasar Italiya ta amince jirgin da ke dauke da bakin haure 179 ya shiga tashar jiragen ta birnin Sicily da safiyar jiya Lahadi, yayin da take amincewa wasu jirage uku dauke da mutane 900 da ke kusa su sauka a tashar. Mataimakiyar Director kungiyar Amnesty International mai kare haƙoƙin bil'adama a yankin Turai, Julia Hall, a cikin wata sanarwa ta faɗa cewa dokar teku a bayyane take. Ta ce an gama aikin ceto yayin da duk waɗanda aka ceto aka sauke su a wurin da ya dace. Babu kuma wuri domin yi wa dokar wata fassara a yayin da mutane ke cikin wahala da rudani bayan da suka fuskanci hadarin balaguro ta teku.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, gobe talata ne Amurkawa da basu riga sun kada kuri'arsu ba za su dunguma rumfunan zabe domin yin zaben rabin wa'adi, wanda a wannan karo aka samu 'yan asalin Afirka da dama wanda suka tsaya takara a wannan zaben. Bayos Ali dan asalin kasar Ghana ne wanda yake takara a jihar Maine, yake nema a zabe shi a karo na uku zuwa majalisar birnin Portland na jihar Maine. Ya faɗa a wata hira da muka yi da shi cewa ya kimtsa domin shiga wannan zaben gobe idan Allah ya kai mu. Yana mai cewa
yanzu campaign ya kare, kuma akwai abin da muke ce ma yard sign da muke sawa duk cikin garin, da sunanka da abin da kake yi duk yana abin da za ka yi ko abin da kake yi a cikin garin.
Allunan hoto da abubuwan da kuke da kuka kakkafa a wurare kenan.
To wannan kuma cikin garin mu duka yanzu in ka tuki ko kan wani city kabi akwai inda za ka ga sunan mutane da sunana kuma na ciki. To wannan kuma na waje. Amma gobe ran Talata tun da safe kamar karfe 7 zuwa karfe 7 ko karfe 8 na marance ko na dare, mutane za su tafiya zuwa unguwansu inda ake jefa kuriya su jefa kuriyansu. Shi kuma da yake da machine ake yi kafin a kare, machine ya tabulate ya nuna wanda aka zaba.
Wato ya hada komai da komai kenan, yayi lissafi sannan ya nuna wanda aka zaba. Yawa, to bari mu duba wannan zaben rabin wa'adi da ake yi. Mutane suna ganin kamar jam'iyyar Democrat za ta fuskanci matsala saboda matsalan tattalin arzikin da ake fuskanta a wannan lokaci da kuma gudunmuwa ko kuma batun dokar zidda ciki da wato kuka bada goyon baya ta bangaren ku na Democrat. Shin da gaske ne wannan abin yana iya shafan nasarori da 'yan Democrat za su yi a wannan zabe?
To ka san dai kowane lokaci aka zabi sabon sarki ko kuwa midterm election ya zama kamar abin da muke cewa kamar lokaci ne da mutane suke duba aikokin da wanda ke kan sarautar ya yi daga shekara na biyu da ya wuce. To mu duka mun san kamar kasanmu ya shiga cikin abubuwa da yawa tun daga pandemic zuwa ga shi abin economics da kuma shi batun da na abortion.
Na abortion zai da ciki haka.
Republicans sun yi kokari sun sa abin ya zama kamar a wannan ba batun wani abortion bane, batun tattalin arziki ne. Mu kuma muna nuna batun shi na abortion da kuma yanda abubuwan da shi wancan sarki Trump ya yi ma American democracy, cewa mutanen shi su ce ai mu bamu yadda da zaɓen da aka yi ba, an yi sata ko an yi kaza. To pundits dai sun ce yadda suka ce ne,
wato masana harkan zabe.
Masana harkan zabe abinda suka ce ne mutane sun fi kula da abubuwan da yake na tattalin arziki. To amma lokaci da yawa su masana zaben sun faɗi abinda za su faɗi, amma in ba dai gobe ya kai zuwa da marance ba, ni ban cika yadda da abubuwan da su suke faɗi ba.
To bari mu duba NASA a matsayi na tarayya shine abin nan majalisar dattawa da dawakilai matsayi na tarayya kana gwada baka cika yadda da to in aka zo matsayin kananan hukumomi da kaman matsayin naku kana ganin wannan maganar da ake na batun zub da ciki na abortion da kuma batun tattalin arziki da ma batun demokradiyyar America kana ganin wannan batu yana iya shafan ku
a mu gare mu a wasu garuruka manyan garuruka amma kamo inda muke abubuwan da yake mutane suke abubuwan da ya da mutane ne batun gidaje America mutane na neman gida ba gidaje akwai mutane da yawa sun rasa gidajen su to mu wurin mu abin da ke da wanda ke da karfi kenan mutane na duba yaya kudin gida yayi sada ko kana haya ko in gidanka ne abubuwa sun yi sada wannan shine wanda bai shafe na wurin mu batun shi abortion din domin mu a inda muke ba ma da control kan wannan abortion
Pius Ali kenan ba amurke dan asalin kasar Ghana da kuma dan majalisa a birnin wato Portland mazauna kusa da kogin Komadugo jihar Yobe a jihar Difa na jamhuriyar Niger sun fada cikin mawuyacin hali sakamakon ambaliya daga kogin mutanen da suka rasa mahallansu sun ce ba su samun taimako daga gwamnati alhali kuwa suna fama da rashin matsugunai da kuma rashin abinci sauran abubuwan da kuma sauran abubuwan more rayuwa ga dai rahoton abokan Isa daga jihar Difa
Ruwan dai na Komadugu Yobe na tsakanin jamhuriyar Niger da tarayyar Najeriya ne a tsawon kilometer 150. Dama dai a duk shekara ruwan na Komadugu na yin ambaliya sai dai a bana alamarin ya fi yin kamari. Inda magidanta fiye da 10,000 suka rasa matsugunansu hakan ya sa Prime Minister Niger Uhumudu Muhammadu kai ziyara a kwanakin baya a jihar ta Difa domin ganewa idonsa irin barnar da ruwan ya yi. To sai kwanaki kaɗan da ziyarar ta Prime Minister Niger. Wadanda ruwan yayi wa barna su fara kokawa da karancin tallafin hukumomin jahar gama abun da wasu daga cikin su ke cewa
sunana Iliya Abdu to rayuwa gata dai mutun ya gudu ya bari ba abin da ya taho da shi kawai ya dai tsire da rayuwar shi abinci a bar ma zancan shi babu ma abinda gonakai daman ruwa ya tafi da su babu ma abinci kuma har yanzu bamu ga ba wani gudunmawa ta zo kuna ma kana gani dai a waje dai muke har yanzu yau da zan war mu kwana biyar fata da hukuma ta dan kama mana
mu sunana Fatima Musa gaskiya muna da matsala ala gidan mu hoto bamu da komai ba abinci babu ruwa babu abin shimfida ga sanyi ga yara kuma ga rashin magani muna tare da matsalar wani muna son da bukatar abinci da ruwa kuma da wannan sojoji dai suna dan taimaka mu suna kawo ruwa
sunana Hadiza matsalar mu wallahi ga hinan ga yara ga sanyi ga hinan haka muke kwana yaran mu ga sunan dubbarsa da lahiya ba taimako dan masoja suna taimaka mana da ruwan sha dai kawai amma muna roƙon gwamnati ta taimaka mana
sunana Makita Muhammad Kyar sai dai hakuri bamu da abinci bamu da dakuna wajen kuma duk bamu na komi ruwa ya cinye gonaki yanzu so muke da kawai gwamnati su tallafa mana bamu da dakuna lokacin sanyi ya zo ga cutuka ga fali wani menene suna damu
to komi hukumomin jihar Difa za su ce game da koke-koken wadanda ambaliyar ruwan ta shafa Ari Mushe mataimaki na biyu na magajin garin Difa
mutane na kasan ambaliya ne ya ci su ba zai yi ba a basaka akwai abinci da an nemo a gaba ana basu da aburihiya har game da yan ladan da su hito wannan su an samu musu wuri kuma an basu ne likita ne wani lokon ne bayan daki ne komi da komi an musu kuma abinci tunda muke zo ba mu ci abinci mu ba na gwamnati ne muna ci
ruwan dai na Komadugu Yobe ya fara yin ambaliyar ne a wasu garuruwan Difa tun cikin shekara 2009 inda a bana hukumomin Niger suka yi alkawarin daukar matakan da za su kare al'ummar Difa da wannan ambaliyar ruwan a nan gaba. Abubakar Isa, sashen Hausa da muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger.
Agai da Abubakar Isa da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan wakar.
Thank you.
dalla da fatan an shakata da wannan wakar. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan yadda ake saka yara kadana a cikin aikin kwadugo a kasashe da suke tasowa a nahiyar musamman a nahiyar Afirka. Ga sani Sha'ibu Malumfashi da rahoton.
A kasashe masu tasowa galibi inda talauci yake kanta kuncin rayuwa kuma ya addabi jama'a musamman ma a yankin kasashen Afirka ciki kawai har da anti Najeriya. Iyalai kan bari ko kuma su tura ɗiyansu yin aikin kwadago a lokacin rani da damuna a birane har ma da ƙauyuka don su samu abin da za su ci da kuma wanda za su ɗan rago su kawo gida don amfanin magabata waɗanda ba su iya hita don neman abinci. Can wani lokaci a baya in hakan hanya ce mafita ga iyaye, to yanzu kan lokaci ya canza domin aikin kwadago na jefa yara cikin hatsarin gaske na a yi garkuwa da su, wasu kuma a yanke su a yi tsafi da su kamar yadda yake faruwa ga waɗanda suka tai birni yin aikin kwadago. Kada in kai ku da nisa domin kau hakan ya faru a can mai rodam cikin karankin karamar hukumar mulki ta Faskare, inda wasu yara suka tai yin aikin kwadago aka yi garkuwa da su. Kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa ya tabbatar mani da hakan a hiranmu da shi.
A barayin daji waɗanda suka je gonar wani bawan Allah kuma suka yi awon gaba da yara su 21 da yawa daga cikinsu 'yan mata ne wanda shekarunsu ya kai daga shekara 15 zuwa 18. So ba za mu ce yara ƙanana ba kenan. Kuma 17 daga ciki mata, 4 daga cikinsu maza ne. DPO ya tura mana da sunayensu duk gashi muna da shi da inda suke da shekarunsu. Abinda ya faru shi ne ranar 30 ga watan da ya wuce na Oktoba da na wannan shekara ta 2022 da mukallin karfe 3 na yamma waɗannan barayi suka je wannan gona. Kuma kamar yadda muka samu rahoto ba su kadai bane waɗanda suke aiki a gonaki a wannan wurin, amma su dai aka je wurinsu kuma aka kai musu wannan hari. Kuma binciken da muka gudanar ya nuna mana cewa shi wannan bawan Allah mai wannan gona yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kiyarda da abinda su waɗannan barayi suka nema na ba da kuɗin fansa kama mutum ya je ya ɗabi amfanin gona wanda yake ya yi daidai. Gaskiya ne kuma bai kamata ba domin su ba hukuma ba ne. Amma abin takaici shi ne wannan abin da aka je aka yi, kuma aka ɗabi waɗannan yara waɗanda ba su ji ba ba su gani ba aka yi daji da su. Su 21.
Shi da aikin kwadago Majalisar Ɗinkin Duniya ta haramta shi saboda ta auna abin bai da wani amfani ga iyayen bare kuma yara. Hakan ne ma ya sanya ake da ƙungiyoyin kare haƙƙin yara ƙanana suna bin ƙauyuka suna yin yekuwa don wayar da kan iyaye. Rigar Yanci International ɗaya ne daga cikinsu. Na zanta da shugabansu.
Sunana Mustapha Harina Khalifa, shugaban ƙungiyar Rigar Yanci International, ƙungiya mai rajin kare haƙƙin bil'adama. Babban abu a nan ko abin kallo shi ne tun farko ma shi aikin yara ɗin haramtaccen abu ne wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ma ware rana ta musamman wadda take faɗakarwa akan dakatar da kuma hani da yi kuwa akan hana abin da ya shafi aikin yara ƙanana. So kuma waɗannan yara duka waɗanda aka kama ba yara ne 'yan ƙasa da shekaru 8, 9, 10 wani abu. Kaga kenan an saba wa kowace ƙa'ida ta yadda aka bari yara ƙanana suka bi suna aikin ƙarfi. Saboda mu a wurinmu tun a farko sanya yaran yin aikin ma kuskure ne, kuma haramtaccen abu ne aka aikata.
Mustapha Khalifa, shugaban ƙungiyar Rigar Yanci International. A yayin da su waɗannan yara suke kawo kuɗi gida ana manna, amma duk da rana ta ɓaci ana shiga cikin mummunan damuwa aina. Su waɗancan yara 21 da aka yi garkuwa da su sun sami 'yancin kansu bayan mako guda, kamar dai yadda shi SP Gambo Isa ya tabbatar mani a hiranmu da shi.
Gaskiya ne a wajejen magariba Allah ya dawo da waɗannan yara, kuma aka sada su da iyayensu. Waɗannan yara dai da aka sace su kamar yadda jami'i mai kula da wannan gunduma ya faɗa mana cewa an yi dajin zamfarane da su. Kuma Allah ya taimaka, ‘yan uwansu su suka je suka yi magana da waɗannan barayi, kuma Allah ya sa aka sako su. Kuma a tun aje da daddare shi DPO ya je wannan wuri, kuma ya tabbatar da dawo waɗannan yara, kuma an sada su da su da iyalansu.
Akwai wani sako ga iyayen yara dangane da irin waɗannan ayyuka na kwadago a cikin kungurmin daji?
To gaskiya wannan karamar hukuma ta faskari tana ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi da aka ayyana tana fuskantar wannan barazana ta rashin tsaro. Lallai ya kamata dukkan wani wanda zai je gona don ya gudanar da wani aiki ya tabbatar da cewa ya sanar da sojoji da 'yan sanda da suke wannan wuri domin a taimaka musu a basu tsaro domin su je su yi wannan aiki. Na sani cewa su 'yan banga na waɗannan ariyar duk lokacin da aka ce za a yi wani abu na aikin gona akan faɗa musu, kuma suka zo su samu jami'anmu da na sojoji domin a ga yadda za a yi a basu tsaron da ya kamata ba tare da sun fuskanci wannan barazana ba.
A duk sanda rana ta ɓaci aka yi garkuwa da su ko kuma aka sace su ko suka shiga cikin wani mummunan yanayi, tashin hankali da damuwa na addaba iyayensu, kamar da yadda wannan ɗaya daga cikin magidantan da yaransa suka kasance cikin waɗanda aka yi garkuwa da su duk da cewa sun fito, ga bayanin da ya mani.
A gaskiya Hafizu Sakilillahi hankalinmu ya tashi ƙwarai da gaske. Amma dai aka yi ta roƙon Allah dai, Allah dai kawo mana sauƙin al'amari da baki ɗaya, kuma Allah cikin ikon shi yaran nan sai ga shi sun samu kubuta cikin yadda Allah. Kuma inda suka je nan haɗin waɗannan mutane ba su samu wata matsala ba tsakaninsu da waɗannan mutane. Ko muna godiya ga duk wanda ya ba da gudunmawa waɗannan yaran suka fito, su gare su kansu waɗanda suke yaran nan suka hannunsu, mu ma sun gwada mana adalci saboda ba su tsartar da waɗannan yara ba.
Duk ƙoƙarin da na yi na zanta da waɗannan yara ya gagara sabili da sun riga sun tsorata da iftila'in da ya faɗa musu. Kamar yadda bayani ya gabata, iyaye na cikin damuwa, yara kuma sun yi sa'a an sako su, amma sun kasa yin magana sabili da ruɗu da firgici da damuwa da ya gwada masa kai ta yadda ma ba su iya cewa komi, kowa ma tsoron shi suke. Anya iyaye ba su yi wa kansu kiyamar laila ba su bar wannan mummunan ɗabi'a. Sanshi Abu Malumfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sanshi Abu Malumfashi da wannan rahoto. To yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
An tsara jadawalin fafatawa a zagaye na biyu na gasar ƙwallon ƙafar cin kofin zakarun nahiyar Turai. Bayan kammala zagayen rukuni-rukuni, ƙungiyoyi 16 ne dai suka sami tsallakewa a matsayin na ɗaya da na biyu daga kowane rukunin gasar, wanda kuma aka haɗa su da junansu da za su fafata a wani biki a yau Litinin a Istanbul, babban birnin ƙasar Turkiyya. Haɗin da ya fi jan hankalin masoya ƙwallon ƙafa shi ne na Real Madrid ta ƙasar Spain da Liverpool ta Ingila, wadda za ta maimaita karawarsu a wasan ƙarshe ta gasar da ta gabata a shekara ta 2021. Haka kuma za a maimaita karawar wasar ƙarshe ta gasar shekara ta 2020 tsakanin PSG ta ƙasar Faransa da Bayern Munich ta ƙasar Jamus. Manchester City za su kara da Leipzig, Chelsea ta fafata da Borussia Dortmund ta ƙasar Jamus, inda Tottenham kuma za ta haɗu da AC Milan ta ƙasar Italiya. A Italiya ɗin kuma Inter Milan za ta kece reni da FC Porto, Napoli za ta ɓarje gumi da Eintracht Frankfurt, yayin da Benfica kuma za ta fafata da Club Brugge ta ƙasar Belgium. Za a buga wasannin farko ne a ranakun 14-15 ga watan Fabrairun shekara mai zuwa, yayin da wasanni na biyu kuma za su zo a ranakun 21-22 ga watan Maris. A ɗaya ɓangaren kuma an shata jadawalin fafata wasannin yada ƙanin wani na gasar Europa League, inda za a yi karon battar ƙarfe tsakanin Barcelona ta ƙasar Spain da Manchester United ta Ingila. A sauran wasannin na Europa kuma Juventus za ta kara da Nantes, Sporting Lisbon da Midtjylland, sai Shakhtar da Rennes, da Ajax kuma ta buga da Union Berlin. Bayer Leverkusen za ta kara da Monaco, Sevilla da Eindhoven, yayin da FC Salzburg za ta kece reni da AS Roma. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Southampton ta ba da sanarwar sallamar mai horar da 'yan wasanta Ralf Hasenhüttl sakamakon koma bayan da take fuskanta a wasanni. Sanarwar korar kocin ta zo ne kwana ɗaya bayan kashin da ƙungiyar ta sha a hannun Newcastle a wasan gasar Premier ƙarshen mako, wannan ne kuma ya bada adadin wasanni 8 na gasar da kungiyar ta Southampton ta sha kashi a cikin wasanni 14 a wannan kakar wasanni a karkashin kocin Hasenton. Ya koma kungiyar ta Southampton ne a shekara ta 2018 inda ya kwashe tsawon shekaru 4 yana aikin, to amma kuma kungiyar ta sha fama da koma baya na rashin nasara a wasanni tun somawar kakar wasanni ta bana. A Ingila din kuma mai horar da yan wasan kungiyar Tottenham Antonio Conte ya yi barazanar barin kungiyar muddin magoya bayan kungiyar ba sa nuna goyon baya gare shi, da kuma kungiyar ta Tottenham da ya taso ma kakar wasanni ta bana ne da karfin gaske kafin daga bisani ta dan fuskanci matsalolin rashin samun nasara. A baya-bayan nan Liverpool ta bi ta har gida ta doke ta da ci 2-1 wasan gasar Premier a jiya Lahadi, lamarin da ya kara tunzura magoya bayan kungiyar suka so mai yin kakkausan suka ga kocin da kuma yan wasan, inda wasu ma suke kira da a sauya kocin saboda zargin rashin ingantaccen tsarin horarwa. Lamarin ya kuma bata wa Conte rai musamman sa'ad da yan kallo suka yi masa sowa a filin wasa, inda ya ce muddin ba a sami sauyi ba to kuwa zai iya barin kungiyar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Tuma da Allah gaida Murtala. Da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na karshe, labarai a takaice.
Ministan harkokin wajen India Subrahmanyam Jaishankar ya fara ziyara a birnin Moscow a yau Litinin domin yin tattaunawa da ake sa ran za ta mai da hankali akan batutuwan tattalin arziki da siyasa. Ziyarar ta kwanaki biyu ta ministan na India, inda zai gana da takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov da mataimakin Prime Ministan kasar kuma ministan harkokin cinikayya da masana'antu Denis Manturov, ita ce ta farko da wani babban jami'in India zai kai a Rasha tun bayan da Moscow ta fara mamayar Ukraine a watan Fabrairun da ya gabata. Yayin da masu kada kuri'a za su nufi ranfunan zabe gobe Talata a nan Amurka, ta yiwu masu masana'antun na'urorin kada kuri'a su fuskanci labaran da ba na gaskiya ba da dafin kawo cikas a sakamakon zaben. Jami'an Amurka ciki har da na hukumar kula da harkokin tsaron zabe da hukumar sa ido kan yanar gizo ta CISA na ci gaba da yin watsi da wasu zarge-zarge da ake yi. Sun lura da cewa da yawa daga cikin zarge-zargen sun yi shige da waɗanda aka yi watsi da su tun lokacin zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020. A yau Litinin aka fara wani sabon zagayen tattaunawa tsakanin gwamnatin Habasha da wakilan Tigray don tsara cikakken bayani game da yarjejeniyar tsagaita wuta ta dindindin da aka rattabawa hannu a makon da ya gabata a yakin da aka kwashe tsawon shekara 2 ana yi, wanda ake tunanin yayi sanadiyar kisan dabban mutane. Tattaunawar da ake yi a Kenya ta hada da kwamandojin soja na bangarorin biyu tare da wakilai daga bangaren siyasa. Batutuwan da ake sa ran za a tattauna a zaman sun hada da yadda za a sa ido akan yarjejeniyar da kuma dawo da hanyoyin kai agajin jin kai da ayyukan yau da kullum a yankin arewacin Tigray na Habasha wanda aka katse su tsawon watanni.
To ban sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kaimu za a yi wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazar Gresha da ta shirya kuma ta bada umarni, da ma injiniyan mu na wannan daren Rob McLean. Baba Yakubu Makiri daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa, amin summa amin. Assalamu alaikum.